أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. كما السلام عليكم. Barkan mu da saduwa a cikin wannan shiri namu na hikimar musulunci. To kuma yadda aka saba gani tare da Sheikh Shahab Ibrahim Sali wanda shi ne zai mana jagoran shi suna na Ahmed Lami. Akar mutalla?
Akar
zuwa wani
shirin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah.
Satin da wuce mun fara wato magana akan Fatiha matsayin wannan sura wanda ake kiranta uwar Al-Qur'ani, fassaranta, salalanta, abubuwa da suke nau'i-nau'i na al'amarin rayuwa a cikinta da sauransu. To akan makalla ba mu ƙare ba a lokaci, mun tsaya a alhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين وعلى آله سيدنا الطاهرين وأصحاب الأئمة المجاهدين. أما بعد، أيها المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تكلم مناسك بيان كم فاتحة. فاتحة فك أبندا أتي بقاتها ما ilimin da yake cikin Qur'ani.
Duk ita Fatiha nan ta ƙunshi kashi. Ta ƙunshi duk abin da ake buƙata. Ta ƙunshi sunaye biyar daga cikin sunayen Ubangiji Maɗaukacin Sarki, waɗanda sun haɗa sauran sunayen gaba ɗaya.
A cikin sunayen
akwai Allahu, akwai Ar-Rabb, akwai Ar-Rahman, akwai Ar-Rahim, akwai Al-Malik.
Biyar.
Biyar. Wannan duka sun haɗa duk abin da ya shafi sauran wato sauran abin da ya wato a cikin sauran sunayen Allah Ubangiji Maɗaukakin Sarki.
Sunan guda biyar.
Sunan guda biyar. To Allahu dai suna ne na Ubangiji. Wanda in kace ne wane ne Rahman ta ce Allah, wa Ar-Rahim Allah, Al-Malik Allah, Al-Ghaffar Allah, kamar yadda ya faɗa cikin suratul Hashr inda yake cewa huwallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa shahada huwa Ar-Rahman Ar-Rahim, huwallahu al-Malik al-Quddus as-Salam al-Mu'min al-Muhaymin al-Aziz al-Jabbar al-Mutakabbir, subhanallahi amma yashu, huwallahu al-Khaliq al-Bari al-Musawwir, izo ne karshe sai sura ta shiga cikin Allahu din.
Saboda haka Fatihatul Kitabi an ce ita wannan Fatiha ta ƙunshi sunan Allah mai girma. Sabi suke sunan Allah mai girma suna ne wanda yake an ɓoye.
An ɓoye wato
ba a wuce hatuwa wuce a zo a ce gashi. Saboda kada a riƙe shi a bar sauran sunaye duk gaba ɗaya. Ta san idan an ce wa mutum a cikin azumi dare kaza ita ce lailatu
qadr,
haka nan idan an ce ma mutum lailatu fuka da yawa amma lailatu kaza ne mai sa wuta, sauran babu inda an hana maka amma ba su ne za su sa mutum wuta ba, ka gani sai ta faduwa
ne lallabaye
ya sai fada ne cikin sauran. Amma tunda aka ce duk haramtattu ne, aka ɓoye wannan zunubi wanda yake zai kawo fushin Allah mai sa mutum kusa ɗin nan, sai mutum ya bar dukkan zunubai. Hakanan laga wadda za ta sa mutum aljanna, aka ɓoye ta cikin sauran ayyukan alheri duk gaba ɗaya. Haka sunan Allah mai girma an ɓoye cikin dukkan sunayen Allah Ubangiji Maɗaukakin Sarki. Amma malamai sun ce Fatihatul Kitabi ta tara ismullahi al'azam. Ko da shike akwai hadisai da yawa waɗanda sun yi magana akan ismullahi al'azam shine ya zul jalali wal ikram, ko kuma ismullahi al'azam shine ya hannan ya mannan, su ismullahi al'azam shine al wahid al ahad, duk hadisai ne sun zo wurin manzo Allah
daban-daban.
Fa amma dai a bisa haƙiƙa Fatiha ita ce ta tara ismullahi al'azam. Masana sabin Fatiha idan sun duba sun ɗauki kalmar bismillahir rahmanir rahim mai harufa
goma sha tara idan sun buga goma sha tara din nan cikin adadin su sai a samu 361 adadin da'ira na kaunu duk sunayen da suka rike halitta na sama da ƙasa da sun shiga a ciki da ɗaya.
To,
ko da shi wannan baya cikin fannin
mu
zai dai ko na ya faɗa ko baya ba cikin fannin mu. Saboda haka idan mutum ya ce alhamdulillahi rabbil alamin, ya gode ma Allah akan ni'imomi da suka ƙunsu a cikin dukkan duniyoyi ba duniyar mu kurum bane. Ar-Rahman Ar-Rahim, malamai sun ce kalmar Ar-Rahman, idan an lura rahmar Allah Ubangiji ta haɗa kowa da kowa a nan duniya, sai ka ga musulmi yana cikin ni'ima, kafiri yana cikin ni'ima, ɗan adam yana cikin ni'ima, aljannu suna cikin ni'ima, dabbobi suna cikin ni'ima. Ita duba jinin halitta sai mu ɗauki wato kamar abinda za mu ce atom, shi kaɗai element na farko, sai ka duba an haɗa kamar tsaki idan an tattara su su zama duwatsu, kaga suna tsaye ne ba sa motsi ba sa suna tsaye ne wuri guda. Sai ka ga rahmar Allah ya ta samu wani abu wanda ya fi wa'annan a cikin martaba, kamar abubuwa masu ci sha girma amma ba sa tafiya ba sa motsi su ma itatuwa ciyayi da sauransu. Sai ka zo ka iske wani sashe daban wanda an ba shi rayuwa ci da sha da kuma an ba shi walawa, sai dai ba a ba shi hankali ba, su ne dabbobi. Rashin ba su hankali, mutum zai ce a dabba tana da hankali, a'a tana da ɗabi'ar sabo ne amma ba hankali ba. In kamar ka zuba a tafki ka tara ruwa wanda ka sa guba a ciki, saniya ta zo ta sha ta mutu ta faɗi, ɗan uwarta za ta zo ta taka ta ta je ta sha ita ma ta mutu don ba ta da hankali. Inda tana da hankali za ta ga to wannan ya mutu, to in dai ɗan adam ne zai samu mutum ya abinci ya buɗe ya fara ci ya mutu, ita ce kai ta sa abinci ita zan taɓa ba, saboda akwai hankali. Haka nan sai ga ɗan adam aka ba su jiki wanda ya fuskanci su duwatsu da sauransu, da kuma gashi nan ci da sha da girma kamar na ciyayi, da kuma yancin walawa kamar na dabbobi, sannan kuma an ba shi hankali na bambanta abubuwa da rattaba abubuwa, kuma da hankali ba da ɗabi'a ba, ba da sabo ba,
hankali cikakken
hali a duk wa'annan. Wato kuma wannan abu a mutuntaka za ka same shi a kafiri da musulmi, ba wai sai ka musulmi to za ka samu irin wannan tunanin ba,
kowa
kowa a duniya kowa, sai ka ga Bature wanda yake shi ba musulmi ba, ko kuma mutumin Asia ko China wanda yake ba musulmi ba, ya kira abubuwa iri iri na ban mamaki waɗanda ana amfani da su. Wannan duk akan rahma amma, akan rahma wata take ga manya, shi yasa shi Ar-Rahman. Ar-Rahman abin nufi a nan mai rahma mai gamammiya da za ta shafi kowa da kowa, mutumin kirki da mara kirki. Sai aka zo lahira, lahira sai aka keɓe muminai ne kurum masu jin daɗin kai, domin duniya Ubangiji maɗaukakin sarki ya sani ba madawwamiya ba ne, mai gushewa ne, ko wane ne ya ɗan ɗana kuma ko ya ɗana ko ya ji daɗi lokaci ƙanƙani, sai ka ga abin ya tafiya ba. Ni'imomin da ka samu a duniya dole ɗaya daga cikin abu wato uku ya faru a kansu. Na ɗaya, ko mutum ya tafi ya bar ni'imar. Na biyu, ko ni'imar ta tafi ta bar shi. Na uku, ko kuma tana nan sai a ɗebo jin daɗinta, tana nan sa suke yi a bakin ka ba za ka ji shi mai da daɗi ba, ka ci abinci ba daɗi ba, shi nan ka
tashi da kyarawa,
ka tashi da kyar da abubuwa kana da su amma ba ka jin daɗin su, samun su da rashin su duk a gunka ya zama ɗaya.
Allahu akbar.
Wannan shine abin da zai nuna mana inda yake laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim dan adam gashi nan da karfi da takama da mallaka nime
nime yayi tsayawa
amma kuma summa radadnahu asfala safilin sai muka komar da shi can baya ya sunkuya ya rasa abin da zai
ta yi ne wanda ku kuta cikin tunda wannan ya dama musulmi da wanda ba musulmi ba duk yanayi lokacin ne yana da kuruciya ya zo tsufa ta yi ne wanda ku tsufan ba za ta dawama tare da shi ba ya fita daga wannan wahala na tsufa ya shiga wata ni'ima sabuwa wata rayuwa sabuwa shine mu'mini shine yake illa allazina amanu wa amilus salihat waɗanda sun imani kuma sun biyo imani da ayyuka kyawawa su waɗannan su ne masu tsira daga wannan wahala to a taƙaice dai ubangiji maɗaukakin sarki kamar yadda manzon Allah ya bayyana mana ya halitti rahama guda ɗari ne
rahama
guda ɗari ne ya yi 99 a wurinsa ya saukar a duniya rahama guda ita rahama guda ɗin nan ita ce duk abin alheri da yake gudana a nan duniya da ka gani daga cikinta ne dauloli ne
duk a wannan
ciki da aka yi ne arziki da aka yi na su karama ne daɗewa a rayuwa da aka yi a zamanin da mutum guda ya shekaru 1000 a duniya ne da dai abin da muka samu na yanzu a jiragen sama da ake amfani da su motoci yara da ake samu arzikin dukiya da ake samu lafiyar da ake yi da dai sauransu duk gaba ɗaya ilimi ne ɗaukaka ne daraja ne duk gaba ɗaya da abin da ake yi na daɗi wanda ake yi shi na musulmi da waɗanda ba musulmi duk gaba ɗayansa sashi ne daga rahama guda
daga wurin Allah
wanda ita ce suna ar-Rahman ya kusa sauran rahamomi 99 ɗin nan kowane wace ɗaya a cikinsu ta kunshi daga cikin ni'imomi abinda ya ɗara abinda wannan ni'ima ta duniya take ta haɗa duk za a tara kuma a ba wa musulmi mumini wanda ya mutu cikin yardar Allah gobe a lahira shi yasa ubangiji yana cewa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira idan ka kalli zaman waɗannan gobe mu'minai a cikin abin da Allah ya sanya su a ciki na ni'ima kai da ka ga ni'imomi da mulki mai girman gaske wanda hankalinka ba zai taɓa kai kama ba to waɗannan abubuwa duka sun zo ne cikin ar-Rahmanir Rahim lokacin da shi musulmi zai ce ar-Rahmanir Rahim yana nufin gode wa Allah wanda ya halicci waɗannan abubuwa da rahamomin nan sun kunsa ko kuma rahaman nan ta kunsa wanda ya shafi musulmi da wanda ba musulmi ba ya shafi mutum da dabbobi da duk halittan Allah akan waɗannan ni'imomi duka shi mutum ya gode wa Allah ar-Rahman ar-Rahim ubangiji madaukakin sarki shi ne mai rahama ga mammiya wanda za ta shafi musulmi da kafiri kuma mai rahama kayyadajjiya wanda za ta keɓantacciya wanda za ta keɓe muminai kadai banda waɗanda su ba muminai ba haka nan Allah ubangiji a cikin wannan sura bayan ya bayyana mana wato idan an ce ni'ima ta san hankali zai ɗauka abubuwa da akwai halal akwai haram duk ya shiga a ciki to suranta duk ta kunsa to sai mutum ce maliki yawmiki suran tana so ta nuna mana bayan ka gode wa Allah ubangiji maɗaukakin sarki akan ya halicce ka bayan ka gode ma Allah ubangiji maɗaukakin sarki akan cewa ya yi ma
rahamomi
to dole ka san cewa a cikin rayuwarka a cikin rayuwarka za ka sami abin nan dole ka san cewa wannan rayuwa ba ita ce ƙarshe ba tunda Allah ya ɗau alƙawari to dole ka je ka ga sauran
ni'imomin din da aka fada rahamomin da aka fada kaka inda faradin nan da ragowar wadannan duk zaka je kaga matsakwa to tarewar su a ci ayyaushe za a gan su ranar sakamako shine malik yawmiddin
kalmar malik shine mai iko mai mulki mamallaki duk kalmar nan ta kunsa a nan duniya ana ce mai gida ana ce uwar gida ana ce sarki ana ce mulki mai mulki duk ana faɗa
haka
to amma a wancan ranar babu irin waɗannan duka shi yasa ana yace limanil mulku al-yawm ya ba mai bada amsa kowa ya tafi sai ce lillahi الواحد القهار لله الواحد القهار للي الملك لله الواحد القهار ملكي جاء الله وبنجي مدى وكتين سلكي ما كتين شيء مي يكو أكن قواد قوة يكو ما متم كذو ذات شيء جنجي ذكيا نفي مكا دب ذات إياه
ذات إياه
ذات إياه يكو كذو شيء وكراك شيء
صعب ذنشان
صعب ذنشان وليان saboda haka anan suran tana mana nuni zuwa mutum yayi tanaji tunda akwai ranar da za a yi sakamako ashe akwai ayyukan da aka yi su a nan duniya
wanda za a je a yi tambaya
wanda za a yi tambaya tunda yace alhamdulillah rabbil alamin akwai rabb sai akwai marbut kalmar rabb shine ubangiji mai iko mamallaki mai sa mutum bauta shine ar-rabb to yayin marbub shine mahal makhluqi wanda za ce masa kai salla kai azumi kai zakka da halal da haram da mai kyau da mara kyau saboda haka ashe akwai tambaya Allah ubangiji din nan wanda ka bauta masa anan wanda muka ce ya sanya ta kai wato kamar okote ne wanda aka taskace wasu abubuwa shi ba mai sani sai shi shine da yin hukunci a wannan rana duk zancen mutane zance ne mutane suke ma kaiwa ne din nan kaza kaiwa ne din nan kaza duk maganan banza ne mun sani akwai lokacin da maganan mutane za ta yi amfani mun sani akwai lokacin da maganan mutane ba za ta yi amfani ba amma in ka lura wannan duka ya zo ya shiga cikin halayen mutum a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana shi yana zaune tare da sahabansa sai aka zo an wuce da wani wata gawa na wani mutum sai aka ce gawar wannan wane ne aka ce wane sai to alhamdulillah Allah ya kusanta mu daga shirin sa uzu billahi sai manzo Allah ya ce wajabat sai ko sai aka zo da wani aka ce wannan ko wane ne suka ce ai wane ne
dan wane ne
dan wane ne yaro Allah ya rahamta
Allah ya salama
kirki sunan kirki ka mutum shi ne yaro to Allah to
bakin sanin
ba bakin sanin sai manzo Allah yace wajaba sai suka ce ya manzo Allah
an zo da wata jana'iza ana wucewa ba a yaba mata da kirki ba aka yi zargin ta aka aibata ta kace wajaba an zo da wata aka yaba
okay ba
kuma aka kace wajaba ne yaje na wajaba yace wancan kalmar da kuka faɗe ta din nan ta tabbatar mishi wuta wuta ta tabbata a gare shi saboda ku ne shaidun Allah wannan kuma yaban alheri da kuke yi shi Allah ya karba ya tabbata ta janna ta tabbata mai domin ku ne shaidun Allah
to wannan hali ana iya karbar shaidar mutane amma ranar gobe Allah kadai shine zai yi hisabi akan ilimin shi kuma da haka abu mai yawa watakila ba zai amfani ba idan mutum ya yi shi ba don Allah ba shi kadai ya san kuma ikhlasi da rashin sa abu kankani sai ka yi shi yayi amfani saboda Allah shi kadai ya san nufinka zuciyarka saboda haka sai ya amfane ka shi ne aka ce wani mutum aka zo da kayansa na aiki a manzo Allah shi ke bada labari wanda ya zahira za a zo da wani mutum yayi wato ya an zo masa da failoli 99 kowane daya cika abin da yake tsakanin sama da kasa fayil guda na ayyukansa kuro littafi da tafai na ayyukan shi amma duk wannan ayyukan duk ne abin aiki
la haula wala quwwata illa
billah aka zo an tsaida shi ga aikin shi ya ga an tara shi duniya ne sai ubangiji ya tambaye shi ba wannan kana da kana musunta wani abu daga cikin wannan ayyukan yake wani ba na musunta komai to kana da wata hujja da zaka faɗa yau sai ba ni da isa me zan faɗa a cikin wannan akwai dai mala'iku na sun zalunce ka
sun koye maka wani aiki wa ya ubangiji ni kan bani da abin da zan faɗa ba wanda ya zalunce ni ina zalunci kaina sai yace masa amma yau ba a zaluntan kowa kuma ba a manta da wani abu da mutum ya yi
duk wanda ya yi abu ba za a ƙara akan abin da ya ko ba za a zargi ba takarda guntun takarda ka faɗi wata kalma an rubuta maka a ciki bari mu auna ta da waɗannan abin da littattafai
wata kalma da
ya faɗi
a rayuwarsa
a rayuwarsa ya ce ubangiji a tattara ni dai cikin rubin asiri a sani inda za a sani wannan kalma wannan takarda guntun takarda
ina ma ana wa'annan abubuwa da aka tara
inda tara file yake to ai ba a zalunci a gona sai aka tara failoli akan sikeli aka sa takarda sai takardan ta yi jari
su Allahu akbar
yace masa to ka sami aljanna da wannan guntun takarda da aka bude mai aiki ki a ciki la ilaha illallah muhammadur rasulullah shi bai dauke ta aiki ba ya da so ta kalma ce a faɗe ta mutane sun faɗa amma faɗa fi sabilillah
saboda Allah
saboda Allah ya kafe
ya kuma ya
saboda Allah ya yarda da isa
ya kudusta
ya yarda da isa shine ubangiji
wannan dukkan yin wannan
da gan wadu wannan
inda ko Allah
haka ne irin wannan da yawa kaga wata wani kuma mai bauta mai ibada yayi ibada shekaru 70 wato yana nan yana ibada yayi zina daya sai aka rushe masa duk ayyukan alheri da yayi daga baya ya je yana wanka na janaba yana da dan burodi da ya saya yana so ya ci sai ya ga wani mabarashi ya zo sai ya raba burodin ya bashi rabi shi mabarashin ya gode wa Allah anan akan wannan kuma ya ji dadin cewa wannan ya bashi abinci bayan ya yi wanka ya fita ubangiji ya gafarta masa duk abin nan ka gani
saboda
wannan guntun burodi da ya bayar saboda ya yi fi sabilillah akwai bambanci wata kila ma in ya bada burodi
ya kuma da sauran
da ayyuka sannan wata mace karuwa wanda manzo Allah ya bada labari ta tana tafiya ta samu ruwa sai ta sha ruwa da ta lura sai ga wani kare yana fesa shi ruwa an ba zai iya shiga
rijiya
ba sai ta shiga da in kafanta cikin takalminta ta ɗebo ruwa kofinta ta zo ta bashi ya sha
shikin aka yace masa
ko ya fara da kallafi to saboda haka kaga babu kiyaci kilalarin ubangiji babu iyaka wani sahabi suna tafiya da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana ce wani Allah ba zai gafarta mishi ba yayi kaza yayi kaza shine manzon Allah yake wane ne mai rantsuwa akan cewa zai kadaita ikon Allah sai aka ce masa wane ne ya faɗi haka yace to Allah ya aika mala'ika yace mini ya rushe duk ayyukan da kayi na alheri shi kuma ya gafarta masa
tabbu
shi yake Allah ba zai gafarta ma wane ba sai Allah ya fushi da wannan ta yaya zai kayyade ikon sa shine mai iko shine mai shi gafarta ma wane
kar in gafarta ma wane
amma dan adam baka da ikon ka ce wane dan kuta ne
ko wane dan adam
baka da ikon wane
sai shi
kadai manzon Allah ya ce sahabai guda 10 cikin sahaban shi cikin uta Abubakar da cikin
aljanna
Abubakar da Umar da Usman da Ali da sauransu da Sa'ad da Sa'id da Zubair da Abdurrahman bin Auf da dai amma wannan aiki manzon Allah ne ya samu wahayi daga Allah ga maka
da
ga mutane amma kai baka da ikon don ka ga mutum yana kaza ka ce kaza ko kuma yana kaza ka ce kaza saboda me saboda karshe masaninta Allah shi kadai sai kaga mutum yana aikin alheri ya je fada ya gama da wani abu mu ko kuma yana cikin ayyuka na banza ya zo
kuma da shi
shine manzon Allah yana ce inna Allah idza ahabba 'abdan ista'mala idan Allah so bayansa sai sa shi aiki suka ce kar fa ista'miluhu ya rasulullah qala yuwaffiquhu li 'amalin salihin thumma yaqbiduhu 'alayh ya baki da ce ya aikata wani aikin alheri kuma ya kama ransa wa karbi ransa a bayan shi sai ya sa shi aljanna
subhanakallah mun gode
to saboda haka maliki yawmiddin shi ne mai mamallakin ranar karshe mai yin komai da komai ba mai yi masa shi shi abin da sura ta kunsa yana da yawa ya za mu samu dama
ita kana ma shi ba mu je ma koreminta ba ya fara iyakar abdu iyakar sa'idi
insha Allah za a ci gaba da ita kuma
ko zai dauke mu kowane lokaci goma mutane
so ina ko a ba da dama mu na yawa za mu zo a kan falalata za mu zo a kan asiranta za mu sa cikin abubuwa da dama
yanda za a yi amfani da ita ta amfani dan adam
insha Allah za a
ga Allah gode
tamam
a nan muka zo karshen wannan shiri a yau a wannan sati sai kuma sati insha Allah zan sake gayyatar Sheikh Sharif Ibrahim Saleh ni ne Ahmad Lami mai gabatar da shirin a madadin sa ne kin salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.